بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقول يا أن سبحانه وتعالى ليساك هذا مؤمن سافية لهدي شرين لترى لوة جمال الآخرة shekarar hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam na 1433 wanda daidai da 20 ga watan 5 shekara ta 2012 wadda ake cewa miladiya, kuma darasinmu da zai zama insha Allah na ko karshe ko kusa da karshe abin da ya shafi hijira. Za mu tashi ina ne الدخول في المدينة ko ba mu je nan ba. Wa qama rasulullah, na'am, ta'am, ina ce wa qama rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi quba arba'ata ayyam, nan ne sama kadan, wa nazala, ta'am, na'am. مالم صفير الرحمن المبارك فوري اللي تافر سناء الرحيق المختوم دمكي كرم تاوى ينا سوى. ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباء, النبي صلى الله عليه وسلم يسوكاء قباء, أنا سيمة قباء, أنا سيمة قباء بيازو العرب سيستنا فئي إلا يسوكاء جدا متمن ليسوكاء شين جدا كلثوم ابن الهدم, وقيل بل على سعد بن خيثمة, وسكت أجدا سعد بن خيثمة يتي والأول أثبت نفرقا ديشي في ثبت. ومكث علي بن أبي طالب رضي الله عنه شيكما كان علي بن أبي طالب أي بممن ثابت رضي الله عنه سوى من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا برشي أكان قدا سفو lokacin da ya fito daga Makka. Ba a gaya mana ya suka kare ba, didi bayan ya fito kai sun kama shi har sun dake shi da sauransu. To daga baya shi ma ya zauna bayan wannan azabtar da shi da suka yi kadan, ya zauna bi Makkata talatan kwana uku, hatta adda an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam alwada'i'a, har sai da ya ba da kayan ajiya التي كانت عنده للناس وتودن سكي غريشي سكي ولنسا كو سكي غمن ذا الله صلى الله عليه وسلم وند yake aji wa mutane. To ya tsaya ya dauki duk abin da ya san wannan nawane ne ya kawo ajiya gun manzo sallallahu alaihi wasallam, sai aje akai masa wannan ma nawane ne aka je akai masa. Duk Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu shine ya dauki nauyin wannan aiki. Thumma hajara, sannan ya taka da kafarsa shi Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu mashiyan akan kafafunsa ala qadamaihi hatta lahiqahuma bi quba, shi haka ya tako da kafarsa daga Makka har zuwa Madina radiyallahu anhu wa arda, har ya hadu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma Abu Bakar ya same su a Quba. Wa nazala ala Kulthum ibn al-Hadim, shi ma ya sauka inda suka sauka a gidan Kulthum ibn al-Hadim. Ma'ana kenan kafin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi daga Quba ya shiga cikin garin Madina, lokacin Aliyu ya iso tare aka karasa aka shiga da shi. Wa aqama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, shi kuma manzo sallallahu alaihi wasallam ya zauna bi Quba arba'ata ayyam, kwana hudu, al-ithnain wath-thulatha wal-arba'a wal-khamis, wato litinin da talata da laraba da alhamis, wannan sune kwanaki guda hudu da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a Quba. Wa assasa masjid Quba, a lokacin kuma ya sa ta'sisin foundation din ginin masallacin Quba aka gina shi. Wa salla fihi, kuma ya salla a ciki wannan masallaci na Quba. Malami ce wa huwa awwalu masjidin ustisa ala taqwa ba'da an-nubuwa, shine masallaci da aka yi shi na farko wanda aka gina shi akan taqwa bayan annabci. Ma'ana shine masallacin farko a duniya masallaci da aka tsara shi a gini irin na masallaci to shine na farko kwata-kwata a tarihin musulunci ma'ana tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo wannan zama da ya Quba shine aka fara gina wannan masallaci wannan masallaci kuma yana nan har yanzu kuma a zaman da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi a saurin shekaru da ya goma a Madina duk sati ko duk mako annabi sallallahu alaihi wasallam yakan taka a kafa yayi alwala daga gida yayi dai wannan masallaci na Quba yayi sallah nafila raka'a biyu kuma har yace duk wanda yayi haka kamar yayi umara ne mana ladan mutumin da yayi yayi alwalarsa daga gida a Madina ya kuma tafi masallacin Quba ya salla raka'a biyu to kamar yayi umara zuwa Makka ya tsawafi kamar haka yi ma'ana irin ladan da zai samu kenan wannan abu kuma har yanzu haka yake shi yasa yana cikin abin da mutanen Madina suka saba duk sati duk da akwai sabani akan satin yadda yazo duk asabar ake nufi ko kudin mako domin lafazin hadisin cewa kullu sabtin kowane sabto kowane sabt ana itlaqin sa akan kowace asabar ana kuma iya nufin kowane mako yawa dan haka sabanin fahimtar da suka yi suka hada ta duk lokacin da mutum ya samu dama a sati dai sau daya ya je raka'a biyu a wannan masallaci na Quba zai samu ladan umara insha Allah wannan zama da yake falan ma kana al-yawmul khamis yawmul jumu'a kenan yayin da rana ta biyar ta zo wato ran jumu'a rakiba annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya hau abun hawarsa bi amri llahi lahu da umarnin da Allah ya yi masa domin shi komai da umarnin Allah yake kun ga hafitowarsa daga maka Allah ne ya umarce shi yawa wa abubakarin ridfahu abubakar yana bayansa a haye tare da shi wa arsala ila banin najjar a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika wa banin najjar akhwalihi nan ce akhwalihi ana nufin wato yan uwansa na wajen uwa danginsa na mahaifiyarsa ai yan nan Madina ne yawa su ne banin najjar sai ya aika musu ya sanar da su cewa to gashi nan fa yana shigowa Madina faja'u sai suka zo masa suka same shi mutaqallidina suyufahum suna rataye da takubban su kowanne ya dauko takubin sa dan shirin ko ta kwana kar a taba musu dan su sai ma wannan kun ga wani abu ne daban mai muhimmanci yace fasara nahwal madinati wa hum hawlahu ya taka ya karasa ya shiga Madina suna kewaye da shi wannan riwayar tana nan a cikin sahih al-bukhari وأدركته الجمعة في بني سالم بن عوف جمعة أكان هنيا تساميشي بيك على ساتكين غريم مدينة بدل أكانوا قباء دا لنن أكوي راتا يملا ملي أكان هنيا دي دي جدا كوك أبيلون سالم بن عوف أنني جمعة تساميشي ما نالوك سنسل الجمعة ياي ينا والنولي فجمع بهم في المسجد الذي في بطن الوادي sai sallar juma'a tare da jama'a a wani masallaci da ke albatsinin wadi wani ya nuna kafin wannan lokaci kafin ya zo wannan lokaci kuma an gina wani masallaci a gurin amma dai ba kafin na Quba ba tunda ya samu wancan suna shine awwalu masjidin ussisa ala taqwa duk da akwai sabanin malamai akan shine awwalu shine ake nufi da la masjidin ussisa ala taqwa da Allah ya faɗi a cikin suratu tauba uba ake nufi ko masjidin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam malamai suka ce kowanne ana nufin sa wancan ya shiga min hausul awwaliya wannan ya shiga min haisul fadli wato falala dan kowanne an assasa shi akan takawa dan maganar anan ba maganar wanne aka fara ba to shine anan sai yake cewa yayi salla ta juma'a a wannan masallaci na Salim ibn Auf fa jama'a bihim fil masjid alladhi fi batn alwadi wa kanu 100 rajulin lokacin su mutum 100 ne wadanda suka zo daga binnan suka hadu tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mutanen da suka hadu a Quba daga sahabbai da wanda suka ji yazo suka zo suka hadu da wanda suka zo daga banun najjar daga cikin gari suka hadu da shi aka dunguma za a koma tare dukkan su 100 ne sannan abin da ya kare kenan da shi dangane da abin da ya shafi zaman Quba kima wannan riwayar ya ce ta Ibn Hisham ya faɗa kuma haka Zadul Ma'ad wato ibn al-qayyim shi ma ya kawo ta sai ad-dukhul fil madina shiga cikin garin madina me ya faru lokacin da aka shiga madina yace thumma sara an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam sannan sai manzon tsira sallallahu alayhi wa sallam ya kama hanya ya shiga kan hanyar tafiya madina ba'da al-jumu'a bayan yayi sallar jumu'a hatta dakhala al-madinata har ya shiga garin madina wa min dhalika al-yawm kuma tun daga wannan rana ne sunniyat a baldata yathriba bi madinati ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam daga wannan rana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga to a ranan ne aka sanya wa garin Yathrib da masunan Madina kenan kafin zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana ce mata Yathrib to daga wannan rana aka sama wannan gari suna ya koma Madinatul Rasul sallallahu alaihi wasallam babu karimcin da yake irin wannan mutane da garin su suka karbi bako kuma suka haƙura ma da sunan garin su ya canza musu shi suka mai da shi sunan garin wato suka dangana wa garin da shi ya zama cewa madinar ma gaba ɗaya maimakon a ce mata Yathrib ta ko garin mutanen al-Aws wal-Khazraj suka haƙura suka ce a sa mata sunan garin manzon Allah birnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ba ƙaramin alama ce ta imani ba shi yasa wato matsayin al-Ansar a gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kaɗan ba ne wato yana da girma ƙwarai da gaske shi yasa har yake cewa laulal hijratu lasirtu rajulan min al-ansari shi ba dan hijira ba da na zama ɗaya daga cikin ansar saboda muhimmanci da kuma darajar da waɗannan mutane suke da shi shi yasa kun ga kuma yaban da Allah maɗauki ya musu wallazina tabawwa'u dara wal imana min qablihim ko sai ce wa yu'abbiru anha ko wa yu'abbaru anha bil madinati mukhtasaran amma ana ce mata al-madina mukhtasaran duk duniya ba garin da zaka ce masa al-madina da larabci ka sa masa alifun da lam banda garin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kawai da ka ce al-madinatu ba wani garin kuma mai wannan sunan ana ce masa haka ne ikhtasaran wato dan a takaita sunan amma asali ce ake madinatul rasul sallallahu alaihi wasallam birnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to dan takaitawa tunda dan adam kullun yafi san ya fadi abu da sauri kalma daidai sai ake cewa al-madina wannan kuma ya wadatar yace wa kana yawman mashhudan aghar rana ce da aka shaideta kuma mai haske ma'ana ranar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga madina madina ta yi hasken da bata taba irin sa ba yace faqadir tajjatil buyutu wasfikaku bi aswatil hamdi wattasbih wato gidaje da hanyoyin garin gaba daya irtajjat sai da suka raurawa saboda sauti na alhamdulillah da kuma subhanallah jama'a sai alhamdulillah ake subhanallah ana takabbara Allahu akbar wa taghannat banatul ansari bi ghayatil farahi was sururi sannan yace a banatul ansari yan matan al-ansar suka yi waka bi ghayatil farahi da wato murna mai tsanani da farin ciki suna wannan waka fala al-badru alaina min saniyatil wada' wajaba ash-shukru alaina ma da'a lillahi da' ايها المبعوث فينا جئت بالامر المطاع wannan abin da ya ambata kenan anan didda ba kasa ya sa wani ta'liqi ya ce raja ibn al-qayyim ko rajjah ibn al-qayyim ibn al-qayyim ya rajjaha anna hadhihi al-abyat unshidat inda marji'ihi sallallahu alayhi wa sallam min tabuk ibn al-qayyim ya rajjaha cewa wannan baitoci an yi su ne lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo daga yakin Tabuka wa wahima man yaqul wanda kuma yake cewa inna ma kana zalika inda maqdamihi almadina ko wahama kai wa wahama man yaqul yace duk wanda yace wannan waƙoƙi an yi su ne lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo Madina lokacin hijira daga Makka yace yayi wahami ma'ana wahami ne ba daidai bane waɗannan waƙoƙi an yi su ne a lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake dawowa daga Tabuka wannan ya faɗa a Zadul Ma'ad sai shi kuma ya cigaba da cewa lakin ibn al-qayyim lam ya'ti ala hadha at-tawhim bi dalilin yakfi, sai dai sai amma ibn al-qayyim bai kawo wani dalili da zai gamsar ba akan wannan cewa kuskure din ne. Wa qad istanbata al-allamatu al-mansur furi min isharatin wa tasrihatin suhuf anbiya ibni isra'il, wani malam al-mansur furi ya yi istinbati daga isharori da kuma tasrihi na littattafan annabawan banu isra'ila anna hadha hasala inda maqdamihi sallallahu alaihi wasallam al-madina, cewa wannan abu ya auku lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo madina. Wa huwa istinbatun qawiyyun, malam yace istinbati ne mai karfi. Wala yastab'idu an yakuna wala yustab'ad an yakuna an takuna hadhihi al-abyat unshidat fi al-mawqi'aini, yace kuma ba zai ba wani abu ne mai nisa ba a ce waɗannan baitocin an yi su sau biyu lokacin da zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam a madinan daga makka da kuma lokacin dawowarsa daga tabuka. Mun fahimci abin da yake nufi. To amma malamai da suka bincike akan wannan matsalar su ma sun ce masa Allah gafarta malam Mansur Furi abin nan naka ba haka yake ba, kasancewar in an bi riwayar asali riwayar kanta bata inganta ba, riwayar ta hanyar isnadi da wannan cewa an yi waɗannan waƙi lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo Madina daga Makka a lokacin hijira, riwayar ba ingantacciya ba ce. Akwai ambaton abin a sahih Bukhari amma ba tare da ayyana lokacin hijira kuma ba tare da baitocin ba. A riwayar Tirmidhi kuma ta tabbatar da nassi ƙuruƙuru cewa lokacin dawowa daga Tabuka ne, don haka ba magana Ibn al-Qayyim ba ce, magana Tabuka ne. Akwai riwaya a sunan Tirmidhi da ta zo da maganar lokacin Tabuka ne. Sannan Ibn Hajar al-Asqalani a kan wannan riwayar yana cewa wa huwa sanadun mu'dal, sanadin da ya zo da wannan cewa an yi wannan baitoci lokacin shigowar annabi sallallahu alaihi wasallam a Madina lokacin da ya zo hijira, sanadinsa mu'dal ne. Ya ce mu'dal shi ne isnadin da aka sami wato faduwar masu riwaya biyu wato ko sama da biyu a jere, wato mai riwaya ɗaya ko na biyu sai bai faɗi wanda ya gaya masa ba, sai tsallake ya faɗi wani daban wanda a tsakaninsa ya saki mutum biyu ko uku a jere kuma, to shi ake cewa a sanadi mu'dal kuma da'ifi ne. Na fata mun fahimci abu. Yawwa, shine sai yake cewa wala alla zalika kana fi qudumihi min ghazwati tabuk, inji Ibn Hajar al-Asqalani a cikin Fathul Bari. Kaga a ce ba maganar Ibn al-Qayyim ne kawai wannan maganar ba, Ibn Hajar ma ra'ayinsa kenan. Da fatan mun fahimta. Sannan kuma malamai da masu na ambata cewa saniyatul wada kofa ce ko wani tudu ne na shigowa Madina, amma ta bangaren Sham ba ta bangaren wato kudu ba, ta bangaren arewa ne. Idan mutum ya dawo daga Sham zai zo Madina, nan saniyatul wada ita ce, ba daga hanyar Madina ba, duk da wasu sun faɗi cewa akwai a hanyar Madina ɗin. A taƙaice dai wannan ba wasu abubuwa ne masu wato muhimmanci da yawa ba, har wani malami da binci akan wani abu yana cewa hatta riwayar cewa an zo da kiɗa da duffi da alhan, sun ce Malam Ghazali ne ya ƙara wannan lafuzin guda biyu duk duffi wal alhan ɗin a cikin wato riwaya, ce sa har aka sami maganar kiɗa ɗin a wannan gun, tare da cewa kiɗa ga mata lokacin ranar Idi da lokacin biki duk ya halatta, wannan ba rikici a kansa. Amma maganar cewa wannan ɗin an yi shi haka shi ne kawai ake magana a kai, yawwa abin bai inganta ba. To Allah ya kyauta. Ya ce wal ansaru, su mutanen ansar, wa illam yakunu ashaba sarawatin ta'ilatin, duk da cewa mutanen Madina ba su kasance masu dukiya ne mai yawa ba, illa anna kulla wahidin minhum kana yatamanna an yanzila ar-rasul sallallahu alaihi wasallama alayhi, sai dai kuma kowanne ɗaya daga cikinsu a ranar nan yana fatan ina ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sauka a gidansa. Fakana la yamurru bidarin min duril ansari, ya zama cewa ba zai wuce wani gida daga cikin gidajen mutanen Madina ba, illa akhadhu khitama rahilatihi, sai kowa ya kama linzamin abun hawarsa, wato kowa sai ya kawo hannu ya sa hannunsa yana jan linzamin بسم الله تفضل عندي انزل عندي يا رسول الله هو نفد ونحلم الى العدد والعدة والصلاح والمنع هو حكي كفدي ينتوى تهو يا رسول الله كذور عددي من يوى دا تتلي من يوى دا مكامي دا كمك ألفن دا ليس أريكا هو أبن دا كفدي كنا كذا قدين كوانا سنسمو الهيل فكان يقول له تو دا كتين هكمر من ذا الله صلى الله عليه وسلم وانديكي نونا منا واتو babu wani mai wani dan adam da yake jagoran mutane ya iya shugabancin mutane irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a yi shi ba kuma ya iya tafi da jama'a da surar da kowa zai ji cewa shi nasa ne kowanne dan adam ba zai ji cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi watsi da shi ba dan haka da yazo ana ce masa bismillah shigo ga gida ga masauki ga kaza da kaza wato Allah madaukaki sai bashi wata hikima sai rika ce musu a ku saurara ita wannan dabba an bata umarnin inda zata har shikenan ya fidda kansa da atuhume shi da cewa yayi kan kai ya zabo wani ba bai zabo wani ba ko ba haka ba tunda alherin nasa kowa kwadai yake same shi yawa to shine sai yake ce musu khallu sabilaha ku kyaleta shine ma'anar khallu sabilaha ku rabu da ita fa innaha ma'muratun ita wannan dabbar da kuka gani Allah ya bata umarnin inda za ta shikenan kaga kowa sai ya zuba ido kuma ya ga sarautar Allah Allah shi ba dama a ce masa me yasa kai haka kuma haka bane yauma shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani idan saboda rashin sanin girman sa a farkon lamari ila ya ce masa me yasa annabi bai zabe ni ba ko da bai fada ba la'alla ya baro ni abu a zuciya duk ko wanda ya kullaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a zuciya da wani abu to kuma kun ga hatsari ne ga addinin sa kuma haka bane to dan ko dan taimakon mutane akan wannan annabi sallallahu alaihi wasallam sai bai zabi gidan wani din ya ce nan zashi ba a yace falam tazal sa'iratan bihi yayi ta tafiya bata gushe ba tana tafiya da shi ita wannan taguwa hatta wasalat ila mawdi'il masjid an-nabawi al-yawm sai da bata gushe ba tana tafiya tinkis da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akanta bata tsaya ba sai inda wurin masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na yau din nan yake sai nan ta je ta sunkuya ta zauna nan ne masauki fa barakat sai ta sunkuya ta durkusawa ta raƙumi haka ake kiransa baraka an gane fa barakat sai ta durkusa a nan wurin wa lam yanzil anha annabi sallallahu alaihi wasallam sai bai sauka ba hatta nahabat wa sarat qalilan ya zauna a kanta bai sauka ba dan ya tabbatar da abun yadda Allah ya bada umarnin sai da zabura ta sake tashi wa sarat qalilan tayi tafiya kadan thumma altafat sannan sai ta waygo sai ta juyo bayan ta yi gaba kadan sai ta juyo kuma wa raja'at ta sake dawowa fa barakat fi mawdi'iha ta sake durkusawa a wannan wurin da ya ta durkusa da farko al-awwal wannan ya nuna kun ga maganar kokonto kuma babu yawa tunda hatta tashi ta matsa ta yi gaba sai ta sake dawowa kai wurin fannan din ne da inda kika fara sunkuyawa din yawa wannan kun ga kuma hakika lallai da umarnin Allah ne a subhanahu wata'ala fa nazala anha fi annabi sallallahu alaihi wasallam ya sauka daga san taguwar wa zalika fi bani najjar wani iko na Allah kuma sai zama nan din inda ta sunkuyan ashe ariyar gidajen banun najjar ne shi ma banun najjar su ne su waye kawunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko yawa a yukrimuhum bidhalika gashi Allah ya bashi damar ya girmama ƴan uwan nan nasa da wannan dangin mahaifiyarsa ne sallallahu alaihi wasallam faja'ala an-nasu yukallimuna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi nuzuli alaihim su din ma sai suka go kowa na cewa ya rasulullahi sauka wurin mu kowa na kiransa ga gida ga masauki bismillah na'am mun tsallake aha na'am yace wa zalika fi banin najjar ko yace wannan inda ya sauka a banin najjar akhwalihi sallallahu alaihi wasallam kawulansa wa kana min tawfiqillahi laha daga gamdakatar din da Allah ya yi wannan taguwa shine ko kuma kai ga ita wannan kabila ta banin najjar Allah ya sa ta samu wannan gamdakatar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sauka a daidai gidajensa
فإنه أحب أن ينزل على أقواله دا ما تنشي يناسو يسوك أقولن كاونا الناس دومن شيمتن لئن ليكي كريا من تدنجن سنجني ina fatan ban fiye abu kuma yana da cikin hikimar da awar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da Allah ya umarce shi har yanzu cewa lokacin da awan nan yake masa wa anzir ashiratakal aqrabin mun karanta duk a baya ko duk saboda muhimmancin me ka sami danginka na jini su fara karbar abin da kake tafi da shi wannan akwai taimako a ga tafiyar da awan kuma sannan su din ka ba su muhimmanci a matsayin cewa danginka ne domin mutum baya watsi da danginsa muddin dai za su karɓi abin da zai kira su zuwa gare shi na kai shi kansa yana sha'awar a ce ya sauka a wurin waɗannan ƴan uwansa saboda kyautata alaƙar zumunci da take tsakaninsu yukrimuhum bidhalika dan ya girmama su da wannan faja'ala an-nasu yukallimuna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai mutane suka dora suna tambayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna roƙonsa kafin nuzuli alaihim da ya sauka gare su wa badara abu ayyub al-ansari sai abu ayyub al-ansari ya gaggauta ila rahlihi ya sauri ya kama wannan abun hawar ita taguwa din fa adkhalahu ya dauko kai kayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dake kan ita taguwa ya shigar da shi gidansa kawai nan da nan ana ya wannan naja wannan jawa kawai sai dauka kayan annabi sallallahu alaihi wasallam sai shigar da shi cikin gidansa Allahu akbar wannan yana tuna mun wani abu na shi Abu Ayyub al-Ansari ya sami wata rana ya samu wani bangare na gemun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar da Ibn Hajar ke fadi a cikin Fathu Abin al-Isaba a tarjumarsa yake cewa ya boye wannan gemun har sai lokacin mutuwar sa yake a sa shi tare da shi a cikin kabarin sa gemun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda Anas ya taba samun shi ma wani dirin gashi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya umar ya kira wani daga cikin sahabbai lokacin yana kwance ba shi da lafiya shi ma yace kama harshe na ka daga sai ka cusa gashin a ciki yadda ba zai hadiye ba ya aka bude harshen sa aka sa gashin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a karkashin harshen sa yace to ku banni haka Anas ibn Malik kenan shi ma da haka ya bar duniya da wannan bangare na jikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake dama yutabarraku bihi shi ana neman tabarruki da jikin sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma amma wannan abu shi kadai ya tsaya kansa bayan sa babu wani sahabi da ya taba tabarruki da Abu Bakar ko ya taba tabarruki da Umar ko ya taba tabarruki da Uthman ko ya taba tabarruki da Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu duk duniya ba ai wannan ba a zamanin sahabbai dan haka malamai suka tabbatar da cewa wannan abu babu kiyasi a cikin sa ba a kiyasin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma kiyasin wani akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ce wani ma saboda darajarsa salihin bawon Allah ne ai waliyin Allah ne to shi ma a rika shafar jikinsa a tsinki gashin jikinsa a yi kaza da shi wannan babu yawa akwai littafai da malamai suka rubuta akan wannan mas'alar ta tabarruki kuma sun kwalkwale mas'alar sun yi bayani sosai abin da ya halatta a ciki da abin da bai halatta ba ana tabarruki da lokutan da Allah madaukaki ya sa musu albarka ana tabarruki da kwanakin da Allah ya sa musu albarka da wuraren da Allah madaukaki ya sa musu albarka duk inda aka ambaci albarka domin shi magana albarka nafsi ne ke zuwa da shi yawa shi ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gaba dayansa da jikinsa da maganarsa da duk abin da ya duk albarka ce shi yasa kaga in yana tofar da yawo suke kokowa kowa ya sa mayafinsa ayi a ciki dan ya lashe ku duba ku gani yadda suke girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waɗannan sahabbai yawa ashe kenan shi wannan abin ya shafa bayansa babu wanda ya tantance ayi masa wannan abu babu kiyasi a wannan babu yawa to shine shi Abu Ayyub al-Ansari nan da nan ya fusgi kayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar idan a zamanin yanzu ne a ce ya kama jakar sai ya shiga da ita cikin gidansa yawa faja'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga kyawun halinsa sai yake cewa ya kulu sai ya rika cewa al-mar'u ma'a rahlihi mutum yana tare da kayansa ne ma'ana kenan yana ga sauran jama'a to shikenan sai ku hakura inda kayana suka riga suka shiga to ni ma nan zan shiga ma'ana tunda wannan ya riga ya dauki kayan ya shiga da su to al-mar'u ma'a rahlihi shi mutum yana tare da kayansa ne duk inda kayan nan suka shiga to nan zai shiga shikenan sai a kyale shi shine ya shiga gidan Abu Ayyub al-Ansari wa jaa As'ad ibn Zurara ai mun san As'ad ibn Zurara ko domin manta sunansa ba a baya can lokacin al'aqaba da kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tawaggar da taje masu da'awa a Madina kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira kun manta ko yau to As'ad ibn Zurara yazo fa akhadha bi zimam ra'ilatihi shi kuma ya kama wannan shi zimamin wato akalar raƙumin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya dauke ta shi kuma fakanat indahu tana wurin sa shi ma ya koye ya hana kowa Allah dai ya saka musu da alheri wannan yana nuna matukar san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wadannan bayin Allah suke san sa da san addinin sa san jikin sa san rayuwar sa san tafiyar sa san maganar sa duk abin da yake yi wadannan bayin Allah shine ihtimamin su shi yasa zaka samu mutumin da a cikin su zai rabu da komai nasa duk suka rabu da dukiyar da suka mallaka da ƴaƴansu da matansu kai har a ce an samu a cikin su wanda zai zo ya ce zai kashe mahaifinsa saboda kiyayyar da yake wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka san imanin waɗannan bayin Allah ba imani ne na wasa ba to shine sai ce wa fi riwayati Anas ibn Anas inda al-Bukhari a riwayar Anas a wurin Bukhari yadda ya ruwaito qala nabiyullahi sallallahu alaihi wasallam annabin Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce أي بيوت أهلنا أقرب وأن جدان daga cikin gidan ƴan uwanmu yafi kusa ma'ana da ya tsaya a wurin nan a wata riwayar abin da ya tambaya shine gidan waye yafi kusa ahlina nan yana nufin mutanen Madina ansar baki da suka zo taren sa a kuma nan banun Najjar din da suka tsaya sai yake cewa wanne gidane yafi kusa da ni yanzu a inda nake yanzu kaga dai duka saboda me saboda ya kauda a ce yayi son kai yaje gidan wani bai je gidan wani ba yawa sai aka kiyasa sai aka faqala abu ayyub sai abu ayyub yace ana ya rasulullah gidana ne yafi kusa hadhihi dari ga gidana nan dabda inda kake din nan wa hadha babi kuma ga kofar nan tafi ko wace kofa kusa da kai yau kaga ya nuna ne kenan wancan abin da aka faɗa a wata riwayar ba wai azarbadi yayi da ko kayan a ya shiga da shi gidansa ba sai da aka yi wannan kamar yadda zo a riwayar bukhari mun fahimci abu yauwa qala sai yace fan talik sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace to shikenan fantalik je ka fa hayyi lana maqilan je ka kintsa mana inda zamu yi baccin rana shine ma'ana maqilan yawa qailu daga qailula mun san qailul ko kai qailula shine baccin rana saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo a gajiye kuma dama yana cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da ya saba sai yau da kullum yin wannan bacci na qailula da ake ambata kuma yakan yi shi ne kafin azhar duk yanzu a zamanin wannan lokacin ya koma a gun larabawan ya koma bayan azhar ko saboda aikace har yanzu haga cewa an saba duk gari gaba ɗaya sai gari shiru bayan azhar sai ɗan kaɗan ba wai kwata-kwata ba amma mafi yawan mutane musamman mai dawa daga ofis da kasuwa za a rufe gaba ɗaya ka gaba kowa ya rufe shagonsa ya tafi ya kwanta ya bacci ranar sai sallar azhar kuma a tashi ko wannan baccin a wurin likitoci suna cewa yana daga cikin baccin da ke ƙara wa mutum lafiya in ya zama cewa ya saba da yin sa koyaushe yana ƙara masa ƙarfin yin qiyamul layli da daddare saboda yayi wani bacci da rana kuma hutun yana ƙarfafa masa in ya tashi bayan la'asar mai karatu ya samu ƙarin lokacin jin daɗin karatu ƙwaƙwalwarsa ta samu hutu yana da dai muhimmanci mu yanzu nan ba mu saba ba ko ku zan ma ka ce ba zai yiwu ba to kana abin nan ina mai sani za ka ji almajiri ya fara bara musamman a cikin gari fiki in ya kwalla baran nan ko mai talla ga rogo ga wane ne dole ka tashi to Allah ya kyauta to shi ne ke cewa kala kuma ala barakatillah sai ce to ku miƙe ku tashi ala barakatillah ku shigo wannan ya abin da ya faɗi kenan akwai cikon abin da ya shafi zamansa a gidan Abu Ayyub al-Ansari da malamai suka kawo riwayoyi musamman a kissar ko a tarjumar shi Abu Ayyub al-Ansari din gidansa ya kasance bene ne shi Abu Ayyub al-Ansari annabi sallallahu alaihi wasallam ya zabi ya zauna a ƙasa saboda sauƙin baki za su riƙa shigo masa lokaci-lokaci Abu Ayyub al-Ansari ya dage sai dai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hausa ma saboda yace shi ba zai iya hawa sama ya kwanta a ce annabin Allah yana kasan sa ba shi gaskiya ba zai iya samun nutsuwa da kwanciyar hankali a ce gashi a saman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai iya ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dage akan hakan, to ya zama cewa ɗakin ya koma can gefe, baya kwana daidai setting inda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake. Har wata rana ruwa ya zube a saman yana gangarowa, ana sanyi, mayafinsa kuma guda ɗaya shikenan, ya ɗauko shi ya sa mayafin nan a cikin ruwan saboda ya tsane ruwan kada ya gangaro ya taho ya iso kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, saboda wato yadda yake girmama annabin Allah sallallahu alaihi wasallam. Yace wa ba'da ayyamin, bayan wasu kwanaki, wasalat ilayhi zawjatuhu Saudatu, matarsa Sauda ta iso zuwa gare shi, ma'ana ita ma ta yi hijira, domin san Sauda ya aure ta bayan Khadija ta rasu ko yawwa. Sannan aka daura auren Aisha amma ba a tare ba, don haka kun ga ba ambaci Aisha cewa ita ma ta zo ba, domin tana gidan babanta. Yawwa, sai Sauda ta zo wa bintahu da kuma ƴaƴansa guda biyu, wanda lokacin suna nan da rai, wato wanda kuma suna gida kai a lokacin ba a aurar da su ba, da Fatima da Ummu Kulthum radiyallahu ta'ala anhuma. Waɗannan ƴan mata guda biyu ƴaƴan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tare suka zo da Sauda suka yi hijira. Wa Usama ibn Zaid, da Usama dan Zaid mun san shi kuma matsayinsa, shi ma a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ko. Yawwa, intaccen bawa ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, maula ne. Wa Ummu Ayman, da Ummu Ayman. Wa kharaja ma'ahum Abdullah ibn Abi Bakr bi iyali Abi Bakr. Abdullah ibn Abi Bakr wanda ne taimaka musu din nan tan ko ba kuma ta shi ba lokacin hijira, shi kuma sai ya taho da iyalin Abu Bakr gaba daya. Yace wa minhum, a cikin su akwai Aisha, wa baqiyat Zainab inda Abi al-As. Zainab ƴar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita kuma ta zauna tana tare da mijinta Abu al-As ibn al-Rabi', shine mijinta dama. Lam yumakkinha min al-khuruji, shi bai bata dama ta fita ba. Hatta hajarat ba'da Badr, har sai bayan yakin Badr ta hijira ita Zainab. Mun fahimci wannan? Wannan yana bada labarin gidan Annabi ne sallallahu alaihi wasallam yadda hijirar ta kasance. Qalat Aisha, Aisha take cewa wa qadimna al-Madinata, mun shigo Madina, wa hiya awba'u ardillah, take tana cikin a lokacin da muka zo Madina da aka yi hijira. Madina tana cikin garuruwa mafi yawan annoba, shine awba'u daga al-waba, waba'i gari mai yawan cuce-cuce, akwai cututtuka da yawa, ana yawan zazzabi da cututtuka da iri-iri. Fakana Buthan yujiri najlan, a lokacin nan wadin Buthan ko tafkinsa ko koginsa yana gudanar da najlan, ruwa mai faɗi. In an ce najlan ana nufin a ma'an wasi'an, wato kogin yana da faɗi haka yake kwararowa. Ai ma'an ajinan, ta fassara shi kuma da cewa abinda ake nufi ma'an ajinan, ko kuma mai riwaya ya fassara ai mutaghayyiran, ma'ana kasancewar wannan wadi na Buthan da ruwan da ke fitarwa yana fitar da wani ruwa haka gurɓatacce wanda yakan sabbaba a samu cuce-cuce, shine Aisha take bada labari. Mun fahimci abin? Yau shine yake nufi da najlan, ai ma'an wasi'an, wanda yake fihi nazzu, a cikinsa akwai abinda ake ce ma annaz. Annaz shine gurɓace-gurɓacen da ke fitowa tare da ruwa in yana ɓuɓɓugowa ko yana zubowa. To wannan ya haifar da akan sami cuce-cuce. Ajinan nan ana nufin mutaghayyiran, kamar da malama suka fassara a riwayoyi din. Wa qalat, sai take cewa lamma qadima rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yayin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo al-Madina, wu'ika Abubakar wa Bilal, da Abubakar da Bilal suka yi wani ciwo, shine wu'ika, wa'ak ana nufin ciwo, jinya, rashin lafiya. Yawwa, fa dakhaltu alayhi ma, sai na shiga gare su, zazzabi ne ya kama su da ake yawan yi a Madina a lokacin. Fa qultu Aisha, sai tace, sai nace ya aba kaifa tajiduk, ya babana ya ka samu kanka, ma'ana ya ka kara ji ya jikin naka. Wa ya Bilal kaifa tajiduk, ya Bilal kai ma ya jikinka. Qalat, sai tace fa kana Abu Bakr idha akhadhathu al-umma, sai annabi shi Abu Bakr idan wannan zazzabi ya kama shi sosai, ya kulu, ya kance a wasu baitocin waka yana cewa kullu mri'in musabbahun fi ahlihi wal mautu adna min shiraki na'lihi, ma'ana kullu mri'in duk wani mutum musabbaqun ay ma'tiyun bil maut sabahan mutuwa tana zuwa masa ne sabahan shine ma'ana wannan musabbaqun ay ta'ti ya'tihi al maut sabahan mutuwa takan zo masa fi ahlihi da safi wal maut adna min shiraki na'lihi mutuwa kuwa kusa take fiye da igiyar wato takalminka ko dan uwan takalminka wa kana bilal shi kuma bilal idza aqla'a anhu idan zazzabin ya dan saukaka masa shine aqla'a anhu ya dan saurara masa yarfa'u aqiratahu sai ya daukaka sautin sa aqira nan ana nufin sauti asalin kalmar aqira ana nufin a kafa yankakkiya saboda masal ne wato karin magana ake cewa ko shine masal karin magana ne a datan larabci an samu wani mutumi kafarsa sai ta lalace da yi wani ciwo sai aka yanke kafar sai rika daga kafar wato gundulmin kafar yana daurawa akan ɗaya kafar yana ihu yana daga sautin sa can a jahiliya ne to shine ake cewa rafa'a aqiratahu asalin aqira ita ce kafar yankakkiya to amma sai ya zama me karin magana ne ga sauti idan mutum ya daga sautin sa yayi kururuwa sai a ce rafa'a aqiratahu to nan shi bilal sai rafa'a sautahu shine abin da ake nufi yaqulu yana cewa ala laita shi'ri hal abitanna laylatan biwadin wa auli idhkhirun wa jalil wa tu ala laita shi'ri ina ma dai ace hal abitanna laylatan zan kwana wani dare biwadin a wani wato wadi shine kwari wa auli a kewaye na kuma a sami idhkhirun a sami itan idhkhir wa jalil da itan jalil shi kuma aljalil suna ce masa as-sumam suna ce nabutun da'ifun wani dan tsiro ne mai rauni wanda ba shi da ƙarfi nan da an take shi ke lalacewa kamar ma'ana dai ciyawa a ce a kewaye na akwai idhkhir akwai ciyawa idhkhir ai kun san shi kun karanta a hadisi ana amfani da shi a rufin wato daki da shi a zamanin da a can yawwa to sai ce ina ma ya samu inda wani wadi yake da zai ji idhkhir idhkhir kuma an fi samun sa a can ariyar maka yace wa hal aridna yawman miyaha majannatin ana cewa majanna ana cewa mijanna amma majanna an afsa kamar da suke fadi majannan mawdi'un qaribun min makkah wani wuri ne shi ma kusa da makkah ma'ana yana alhini ne na rabuwa da makkah yanzu da ciwo ya same shi ya san a makkah zaman su lafiya babu irin wannan zazzabi duk wannan yana tabbatar da maganar aisha ne cewa garin akwai zazzabi da ake kuma zamu ji abin da zai faru na fata muna fahimtar abin shine shi bilal yake wannan waƙe yake cewa wa hal aridna yawman wa hal aridan kai wa hal aridan yawman miyaha majannatin wa hal yabduna li shamatun wa tafilu a sai yake cewa shin zan gangara wata rana in samu miyahu majannatin ruwan da yake kwarin majanna wato area din majanna gari ne ko wani wuri ne kusa da makka wa hal yabduna shin wuraren nan za su bayyana li gare ni wani wurare guda biyun nan shamatun wa tafilu duwatsu ne guda biyu a wajen makka sunan su kenan su kuma zai ce ina ma zan gan su kun wannan waka ce tawa ta mutumin da yake wato alhinin rabuwa da garin su to wannan lokacin da ya faɗi wannan qalat aisha aisha take cewa faji'tu rasulullahi sai na zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa akhbartuhu sai na bashi labarin shi to abubakar fa da bilal kaji ba su da lafiya kuma ga ma irin abin da suke cewa فقال في النبي صلى الله عليه وسلم يكي سوى اللهم لعن شيبة ابن ربيعة وعتبة ابن ربيعة وأمية ابن خلف كما أخرجونا من أرضنا إلى أرض الوباء يا الله كتئيني وشيبة ابن ربيعة كتئيني وعتبة ابن ربيعة كتئيني وأمية ابن خلف كما يدسك في الدمود جلوم زوى جلوم وباء جلين ليكي أقويوني إلين شوتشوتي من في الجنة؟ يوى ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كاجي wannan annabi sallallahu alaihi wasallam duk da zaman sa a Madina yana san makka ko ba haka bane to shine sai karasa kuma yake cewa Allahumma habbib ilaina almadinata kaji wato adalci kuma na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba duk da wancan abin da ya faɗa sai ce ya Allah ka so yadda Madina a zuciyar mu ka sa mu rika ji muna san Madina ka hubbina makkata aw ashad irin san da muke wa makka ko fiye da haka ya zama muna san Madina kamar yadda muke san maka ko ma fiye da haka wa sahihha ya Allah ka inganta ta ma'ana ka sa ta mai lafiya nan sihha nan yana zancen maganar lafiya ne saboda ana magana ne akan wabai ko yawa ya Allah ka sanya ta zama gari mai lafiya wa barik fi sa'iha wa muddiha ya Allah kai mata albarka a sa'inta da mudinta sa'i mudin nabi hudu ko mun san sa'i muddiha kuma wannan shine mudin nabi ma'ruf wa qul humaha ya Allah ka dauke zazzabin madina faj'alha ka kai shi can bil jufa ka kai shi jufa a kai shi jufa jufa kuma jeji ne ba garin wasu bane mallantane a ce yayi musu addu'a an kai musu zazzabi ko jeji ne ma'ana a dauke zazzabin nan da yake damun mutane daga madina a kai shi garin jufa ko kuma jejin jufa mun fahimci abu to shine annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan addu'a wannan riwayar kuma tana cikin sahih al-bukhari wa fi istijaba wa qad istajaba Allah du'aahu sallallahu alaihi wasallam kuma hakika Allah madaukaki ya karbi addu'ar manzon sallallahu alaihi wasallam fa uriya fil manami sai aka nuna mata a bacci duk da wannan naga bai kawo wata ishara ta inda ya sabda ko wannan magana ta saba na so a ga in ga isharar da yayi dan abinciki ingancin wannan riwayar dan abin da yake cewa shine Allah madaukaki ya karbi addu'a dama wannan kuma ba shine magana ko kwantan ba Allah madauki hakika tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya roke shi Allah zai karba insha Allah yau to yace an nuna maka a bacci annam ra'atan sauda'a wa wata mata baka sa'iratar ra'si kanta ba komai gashi ba waje kharajat min almadina ta fita daga madina yayi mafarki sai ga wata mata baka irin ta fita daga garin madina hatta nazalat bil mahya'a hatta sauka a mahya'a wa hiya aljufa mahya kuma shi ake ce ma jufa yawa wa kana zalika ibaratan an naql waba'il madina wannan tafsiri ne bayani ne na wancan abin da ya roka cewa a dauke zazzabin madina a mai da shi a can to sai mafarki ya ga wata bata baka ta tashi tayi can ta kuma sauka a wannan wuri mun gane wannan wa kana zalika ibaratan an naql waba'il madina ila aljufa wa bidhalika istaraha almuhajiruna amma kanu yu'anuna min shiddati manakhil madina da wannan ya zama cewa almuhajirun istarahu sun huta amma kanu yu'anunahu daga abinda suke fama da shi min shiddati na tsananin manakhi almadina wato yanayin garin madina manakh ana nufin yanayi yanayin wato gari climate ko weather yawa ila huna intaha bayanu qismin min ayatihi sallallahu alaihi wasallam malamin yace to anan ne wani yanki babba na abin da ya shafi rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba'da nubuwa bayan annabci anan zai tsaya yace wa huwa al-ahdul makki shine abin da ya shafi bayanin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a makka mun gama da shi kenan yanzu wa fi ma yali nan kuma abin da zai zo gaba nuqaddimu bil ijazi atakaice zamu gabatar muku ahdahu al-madani rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallama a madina sallallahu alaihi wasallam wannan shine abin da malamin ya kawo kuma nan zamu tsaya insha Allah mako na gaba kamar yadda nayi mana alƙawari insha Allah zamu tattauna fa'idoji da darussa da za a fahimce su daga hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ku bincike kowa ya koma ya muraja'ar tunda duk kuna da littafin ko yawa ya zama mana an fitar da fa'idoji da yawa kowa ya koma ya muraja'a da abinda zan faɗa da abinda za ku ƙara kowa ya kwakwalo la'alla wani ya gano abinda ban gano ba dan dai mu samu kamala duk sai mu ƙaru da fa'idoji masu yawa insha Allah ina fara muku insha Allah eh ina nufin kowa ya koma ya karanta littafin babin hijira din da muka karanta tun daga farkonsa har zuwa ƙarshe ka karanto har zuwa inda muka tsaya yau nan ka fitar mana da abinda ka fahimta na fa'ida ba wai sai ka rubuto shafuka da yawa ba kawai layi daidai fa'ida daya ta biyu ta kaza an fa'idanci da kaza an fa'idanci da kaza wannan hanya ce insha Allah da za ta taimaka mana wajen zaunar da waɗannan abubuwa da muka karanta bi idnillahi a kwakwalwar mu Allah ya samu da shi na'am 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 kidan biki hatta kidan ƙwariya dinnan da mata suke yi in su kadai za su kan su a cikin gida ya halatta lokacin biki yawa wannan shine kidan mu na al'ada a gumba Hausa iya na mata kidan ƙwariya dinnan da suke lokacin biki ba wanda ya hana shi kamar yadda zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar su suka yi na duffu dinnan da duffu suka yi yawa kuma idan ya zama al'adar mutane ba dukkan bane baka cewa dole sai an je an nemo dukkan sai shi za a yi dan ba ibada bace ya ba dan fahimci abu yau harka ce ta al'ada amma sharadin sa shine ba namiji a ciki yawa ba raye raye da mummutsa jiki yau dan su ba wannan suka rika yi ba yawa yanzu ko zaka ga mata suna ta tika rawa a bakin titi wannan duk haramun yawa haramun ne wata mace ta leko waje ta rawa a ce ai biki ake yi wannan haram in an ce haram haram din da za a rubuta miki zunubi yawa ba wanda ya halatta wannan wancan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bari wani lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yana dare wata ran Abubakar ya zo gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam suna wannan kidan suna kada dukkan kuma suna waka har ya hana yace ya Annabi yana nan za ku kawo shi dan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a tale su lokacin idi da irin wannan abu ba komai fi abun su yawa tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bari ai wancan akwai zafin kai kai ka zo ka ce ba za a yi ba na fadan fanci wannan yau dan haka abin da ya shafi idi ranar idi bikin sallah da kuma bikin aure shi kadai yawa banda wani bikin da bai halatta ba iya wannan shi aka samu Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su damar su yi wannan abu amma ya tsaya iya abin da mata suke yi ba maza a ciki kuma iya kidan wannan na al'ada ba kuma music za a je a dauko na turawa ba dan shi ba namu bane an fahimci wannan yawa wannan shi ba haramun ne da kuma abubuwa ne da za su jawo cakudin maza da mata a zo a yi ta fasadi wannan babu wanda ya halatta shi na'am na'am eh tame wace waka eh na'am a sake fassarawa tayyib inda yake cewa kullu mri'in duk wani mutum na Abubakar kenan na'am o talal badr ai mun yi wannan ko ko ban fassara ba aha tayyib طلع البدر فسرت ايتتي طلع البدر علينا انت البدر شنو وتا لوكاشين دا يتيكا كاسان yana jariri haka yake ya kai kai ta haka ko a hanka wani suna tafiya kuma yana ƙara kamala yana ƙara kamala to inda yace ka shine ake ce mu albadr kuma yafi haske matsayin da yafi haske shine wannan to shine suke cewa طلع البدر علينا wato wannan wata ya tsinkayo mana ya hudo mana ya zo mana suna nufin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haskensa min saniyati alwada daga tudun alwada ana cewa wurin saniyatul wada saboda idan mutum zai tafi wani wuri daga Madina nan masu rakiya sukan tsaya daga wada'in an ce wada'i wato shine ai ban kwana da mutum saniya kuma shine tudu kamar digawa nan ne sai su je su raka sai a ce to Allah ya kiyaye a dawo lafiya sai a dawo gida kuma to shine ake cewa wurin saniyatul wada wajaba shukru alaina wajibi ne akan mu mu gode ma da'ani llahi da muddin dai wani mai da'awa yana da ako mai addu'a yana addu'a ma'ana muddin dai akwai mai da'awa mai cewa ya Allah ka bada kaza to wajibin mu kuma ne a godiya ko kuma muddin mai da'awa na da'awa ayyuhal mab'uthu fina ya kai wannan da aka tada shi a cikin mu aka aiko shi cikin mu ji'ta bil amri al-muta' ka zo da wani lamari na yi wada'a ka zo da addinin da za a yi wada'a mun fahimci wannan yawa wannan ita ce fassarar ta la'am na'am mata za a yi mene eh a mata ne to duk abin da ya shafi kida mata ne ai namiji ba ruwansa da kida yawwa babu illa ne sallallahu alaihi wasallam ya bar wa maza su yi wani abu sunansa kida babu ko da sunan addini ko da sunan holewa din duka din da aka bada dama maganar abin nan sai abin da ya shafi na soja da makamantansu na a wannan da ban yawa abin da ya shafi harkar soja wanda zai gwarzanta masu yaki wannan shi ma ya zo shi da ban amma na zancen holewa abin da zai mutum da ya dan huta wannan babu shi a yi kida ga namiji hakanan da sunan abautawa Allah ya bada lada shi ma babu kida ga namiji mun fahimci wannan yawa na'am 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 maimakon da mata yin suna bada ok sai su biyo matan na'am 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 za a yi ta rawa gaskiya ne wannan duk bai halatta ba. Gaskiya ne ba a samu na'am. Na'am. Sai a cire hijabin a cikin ƙarawa. Allahumma musta'an. Haka ne. Na san wannan. A garin nake yi. Yana cikin abubuwan da duka bai halatta ba hakikatan, wato maza su taimakawa wai mata su ba su kayan kiɗan disco. Ai mun yi magana al harkar disco turawa babu inda ya halatta, babu wani motsi da zaka yi ka jawo shi yadda ya halatta. Yawa haramun ne, haramun ne. Duk wanda ya saba akan wannan matsalar ba akan dalili bane. Ko Ibn Hazm da aka roto su abuwa, rashin inganta hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam akan wannan babin ne yasa ya faɗi waɗannan abubuwa, amma hadisin ingantacce ne na hana wato wannan kayan kaɗe-kaɗe. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ƙuruƙu. Yau don haka haramun ne matan ko da su da aka halatta wa maganar cewa su yi wani abu na morewar irin wannan kiɗan ruwa, ai mun san shi na al'ada ne. Kuma iyakarsa za a ga cewa abinda suke waƙe-waƙe ne na fasaha da iya wannan abu, in ya tsaya iya nan ya isa. Amma ya haura ya kai ga al'adun da ba namu ba, ko kayan kiɗan ko da da Hausa ake yi, amma kayan kiɗan na Turawa ne irin wannan na masu fina-finai ɗin nan, duk yana cikin haramu. Mun fahimci wannan? Yawa ba cikin abin da ake halattawa. Allah maɗauki ya kyauta. Ya kamata mutane, mu a halin da mutane suke ciki na a koma kan harkar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ilmantar da mutane. Ina mutum yake da lokacin da zai irin waɗannan abubuwa? Mace har ta zo da hijabi, a cire hijabi, a tiƙa rawa. Ko a tsakanin matan, ai an haramta a riƙa tiƙarawa jikin ɓangarorin jikin mace yana motsawa, ƴar uwarta mace ma tana gani, wannan ko shi ɗin bai halatta ba. Na fatan fahimci wani abu. Yawwa ana ganin ɓangaren jiki, kuma musamman yadda suke yanzu suke wannan anko ɗin a yi wani ɗinki matsatse a je gun tela namiji ya auna ta ya taɓa ɓangarorin jikinta ya ce kaza da kaza, waɗannan abubuwan ya kamata fa mu yaƙe su ba. Yawwa fasadi ne, fasadi da zai ja mana bala'i iri-iri. Yawa duk inda zinace-zinace suka yi yawa, bala'i da saɓon Allah ya yi yawa, ba zancen a zauna lafiya ba. Allah zai azabtar da mu da irin wannan tashin hankalin da ake ciki. Yawa dole mu gyara waɗannan halayen, mu koma duk yadda muke ganin abubuwa, zaman mu tare da addinin nan wallahi shi ne zaman mu lafiya. Yawa kasancewar an ce wani abu ɗan kaɗan haka ya halatta, ko kuma sai mutum ya ce bari ya iyati sai ya ɗora, to tunda dai kaza ɗin ya halatta sai a ce amma la ya halatta mana kaza, a'a. Babu wanda ya halatta maka. Annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya halatta ba irin wannan bane. Yawa abin al'adar mutane kuma da aka ce ba laifi su, shi ma ba irin wannan bane da mutane suke a zamanin yanzu. Mutum ya bambance tsakanin wancan da wannan, kar ya je ya dauki abin da Allah subhanahu wataala zai kama shi da laifi a kansa. Muna fata Allah maɗauki ya tsare mu da addinin mu, ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali, ya tabbatar da mu akan hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة أما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. كريم من تدمو مجانا متهجرة مجانا ركيد أنه يوه أتري شيك مبع إباء كرم من تمقوم ومكرن كمجانا ركيد أنه إن شاء الله لا مجانا أكن درس ونسو ما قوم يدوى إن شاء الله.